Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni kuna ji gaba daya da na wajen nan? Idan ba kwa ji bari a yi da Hausa kawai. Idan na yi haka ba? Allah ya karbi aikinmu gaba daya. Allah ya mana albarka gaba daya. Allah ya sanya ayyukanmu su zama yardaddu a wurin Ubangijinmu. Hakika taronku da abinda fuskokinku suke nunawa suna ƙara ƙarfafa mana gwiwa wajen nuna taruwarmu akan ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗanda suka so Allah, suka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan su ma suka so junansu saboda Allah, hakika waɗannan suna sa ran samun babban rabo a wurin Allah. Allah ya samu a ciki. Hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kowa ya san shi, amma ba dole kowa ya san cikakken fashin bakinsa ba, shi ne zai zama darasinmu a yanzu. Innamal a'malu binniyat. Shi wannan hadisi me yake nufi, kuma ta yaya ya shafe mu, ya shafe addininmu, kuma ya shafe rayuwarmu? Hadisi ne dai gangariyar hadisi mai inganci cikin waɗanda suka fi kowane hadisi inganci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Umar ibn al-Khattab ya rawaito daga gare shi, ya ce innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Yace dukkan ayyuka suna tare da niyoyi ne, ko kuma dukkan ayyuka ana yin sakamako a kansu ne gwargwadon niyyar masu su. Kuma kowane mutum gwargwadon abinda ya yi niyya, gwargwadon abinda yake samu. Don haka duk wanda yayi hijira saboda Allah, zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sanadiyar su yayi hijira, to wannan hijirarsa hakika ya tabbata ga Allah din, kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda kuma yayi hijirarsa saboda duniya, ko saboda wata mace da yake so ya aura, to wannan kuma hijiransa yana ga abin da ya yi hijira dominsa. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai mafiya ƙololuwa a inganci. Al-Imam al-Bukhari da Al-Imam Muslim dukkansu suka yi tarayya wajen rawaito shi, ba su kaɗai ba, dukkan ashabul kutubi sitta bayan al-Bukhari da Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah su ma sun rawaito. Sai waɗansu malamai ma sun ce malaman da suka rawaito wannan hadisi, kusan dukkan wani mai rawaito hadisi sai da ya rawaito wannan hadisi. Don malaman da suka rawaito shi sun kai mutum 19. Wannan hadisi ya kai makura wajen inganci, sannan kuma ya kai makura wajen muhimmanci. Saboda muhimmancinsa ya sa da shi ne al-Imam al-Bukhari ya buɗe littafinsa, shi ne hadisin farko a littafin da ya fi kowane littafi a duniya inganci, in ba al-Qur'ani ba ne. Don haka idan ka buɗe Sahih al-Bukhari, babu wani littafi da yake da inganci in ba al-Qur'ani ka buɗe ba kamar Bukhari. Kamar yadda idan ka buɗe al-Qur'ani suratul Fatiha za ka fara gani, haka idan ka buɗe hadisi kuma cikin sahihul bukhari wannan hadisin shi zaka fara gani malamai da yawa sun yi kokarin imam al-bukhari su ma suka bude littafin su da shi al-imam al-barri a cikin sharh as-sunnah da cikin misbah as-sunnah duka da wannan hadisin ya fara al-imam an-nawawi a cikin al-arba'un an-nawawiyya da wannan hadisi ya fara a cikin littafin sariyatu salihin da wannan hadisi ya fara a cikin littafin sa al-majmu' sharhul muhaddab da wannan hadisi ya fara kai yana daya daga cikin ma wadanda suke gani kowanne littafi zaka rubuta na addini ya kamata ka fara da wannan hadisi al-imam as-suyuti a cikin littafin sa al-jami' as-saghir da wannan hadisi ya fara haka manyan manyan malamai da yawa sawa'un littattafan su na fiqh ne ko na aqida ko kuma na hadisai zalla sukan fara da wannan hadisi kamar yadda muka ganshi shine hadisin farko wanda al-maqdisi ya fara kawo shi a cikin littafin sa na umdatul ahkam wannan hadisi yana da muhimmanci ne a cikin rayuwar mu yana da hadisi a cikin yana da muhimmanci a al'amuran mu na addini kuma yana da muhimmanci a al'amuran mu na rayuwa wannan hadisi shine jagora daga cikin jagororin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya waɗanda suka tattara sauran hadisan kai da inda zaka takaita hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to kana iya cewa ya dauki ɗaya bisa ukun ma'anonin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya wannan dalili yasa al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad suke cewa wannan hadisi shine sulusul Islam shine sulusul Islam shine daya bisa ukun musulunci gaba daya al-Imam Ahmad Ibn Hanbal yake cewa usulul Islam fi thalathati ahadith gaba dayan kacokan din tushen turke na ilimin addinin musulunci da aikin sa ana tattara shi ne a cikin hadisai guda uku wannan hadisin na innamal a'malu binniyat da hadisin na Aisha man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd da hadisin an-Nu'man ibn Bashir na al-halal bayyin wal haram bayyin wannan hadisai guda uku suka ce su ne ginshikin musulunci gaba daya yayin da hadisin innamal a'malu binniyat yake nuna muhimmancin ikhlasi a cikin ayyuka ta yadda dukkan aikin da mutum zai yi idan ba a samu ikhlasi ba idan ba a samu kyakkyawar niyya ba to wannan aiki ba zai zama tarbabbe ba a wurin Allah abu na biyu shine dukkan aiki da aka yi idan bai dace da koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan aiki na asara ne shine man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sannan kuma dukkan al'amura na addini idan kana so ka tsira to idan za ka yi aiki ka kyautata niyya innamal a'malu binniyat idan za ka yi aiki ka yi shi daidai da sunna man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd idan za ka yi aiki ka san menene halal menene haram saboda ka halalta haram ka halalta halal kuma ka haramta haram al-halalu bayyin wal haramu bayyin shikenan ka gama hada musulunci gaba daya sannan kuma ya zama daya bisa ukun musulunci kamar yadda al-Imam Shafi'i yace saboda shine yake da alaka da a'malul qulub ayyukan zuciya sauran ayyuka kuma ko dai zama a'malul lisan ko kuma a'malul jawarih imani gaba dayansa abubuwa guda uku ne ayi i'tiqadu bil qalb wa qawlu bil lisan wa 'amalu bil jawarih abinda mutum zai kudunta a zuciyarsa sai abinda mutum zai furta a harshensa sai kuma abinda mutum zai aikata da gaba ai dukkan musulunci akan wannan abubuwa guda uku ne
to wannan hadisin shi yake wakiltar a'malul qulub dukkan ayyukan da zuciya ake yin su wannan hadisin shine wakilin su duk ibadar musulunci da ka sani kaf daga wanda ake aikatawa da gaba kamar yadda a cikin sallah muke sunkuyawa mu tashi mu zauna mu miƙe wannan duka ayyuka ne na gaba ko a cikin sallah kuma muke karatu muke tasbihi muke kabbara muke karanta alqur'ani wannan dukan su kuma aikin menene harshe sannan a cikin sallah kuma ake niyya niyyar nan ita take bambanta tsakanin sallar magriba da ta isha ita take bambanta wanda ya salla saboda Allah fa salli li rabbi da wanda ya salla ba don Allah ba da wanda ya salla don Allah ya gani da wanda ya salla don wani ya gani wanda ba Allah ba da wanda kuma ya kudurta niyyar sallar farilla da wanda ya kudurta niyyar sallar nafila duka da raka'a biyu aka ga yayi amma wannan raka'a biyun sa tayi kama da sallar juma'a ita ma raka'a biyu ce tayi kama da sallar asuba ita ma raka'a biyu ce tayi kama da nafila ita ma raka'a biyu ce kuma duka a bayyane ne kuma ana yin sura menene bambancin su shine niyya don haka ita ce take bambanta aiki zuwa aiki saboda haka wannan niyyar ita ce ɗaya bisa ukun ayyuka a musulunci kowace ibada ko dai daga zuci ko daga harshe ko daga gaɓoɓi to wannan hadisi shi yake karantar da dukkan ayyuka da ake yi daga zuci wannan shi ne muhimmancin wannan hadisin a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana muhimmancin niyya inda ya ce mana innama al'amalu binniyat iyaka dukkan ayyuka da niyyoyinsu suke duk aikin da zaka aikata a musulunci to Allah ba zai dubi aikin ka dai ba sai Allah ya dubi niyyarka a lokacin da kake aikin shin lokacin da ka zo yin aikin nan wane ne ka kudurta a cikin zuciyarka kake aikin domin sa sannan lokacin da kake wannan aikin nan me ya bambanta shi da wani aikin wanda yake kama da irin sa wannan shine ake nufi an-niyya to kowane aiki a musulunci yana dauke da wannan bangaren fahimtar sa da yin aiki da shi da inganta shi shine kaman daya bisa uku addinin musulunci gaba daya kaga wannan ya nuna muhimmancin wannan hadisin gare mu duk wanda ya fadi a nan a wajen aiki da wannan hadisin to ya fadi a dukkan ayyukansa shi yasa ba ya zuwa cikin hadisin da al-Tabarani ya rawaito waɗansu sun inganta waɗansu sun ce bai inganta ba sai ya fuska ma'anarsa niyyatu al-mu'mini khairun min amalihi niyyar mutum mu'mini ta ma fi muhimmanci sama da aikinsa saboda idan Allah ya zo duba aikinka sai ya duba niyyarka amma idan Allah ya zo duba niyyarka niyyar kawai zai duba sannan duk aikin da babu niyya aikin ya rushe amma akwai niyyar da ko babu aiki niyyar ta yi saboda haka niyya ta fi muhimmanci kuma niyya ce take sa Allah ya bada lada ko da an yi aiki ba aikin ne yake sa a bada lada ba kuma niyyar ce take sa Allah ya mu'amala da kai da zuciyarka ba aikin ne kadai yake sawa ba saboda aiki kan kowa zai iya amma niyya sai mai imani kadai yake yi shi yasa Allah madaukakin sarki saboda girman niyya ta sahabbai da karfin yadda suka bambanta zuciyarsu da zuciyar sauran mutane sai Allah ya sa aikin su yafi na kowa kuma darajar su tafi ta kowa sama da su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yafi kowa ne saboda yafi kowa kyan niyya annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya zabe shi ne saboda yafi kowa kyan jiki ko yafi kowa dacewa da zamanin da ya bayyana ko yafi kowa iyaye ko yafi kowa dangi da garin da ya fito ba saboda su bane saboda kyan zuciyarsa Allah ya zabe shi Abdullahi bin Mas'ud yace inna Allah attala'a ala qulubil bashar fa wajada azka qalbin qalb Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fastafahu li risalatihi Allah madaukakin sarki yayi bincike ne a dukkan zukatan duniya, da Allah ya gama screening din dukkan zukatan duniya, yayi scanning din su, sai ya tabbatar babu zuciyar da tafi sarki da kyan niyya irin zuciyar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya zabe shi ya ce kafi kowa. Akwai annabawan da suka rigaye shi, ay karkalat min qablihi rusul, akwai mutane da yawa a karkashin sa, amma an zabe shi yafi kowa cikin waɗanda ya rigaye su da waɗanda suka rigaye shi, saboda yafi kowa kyan zuciya. Shi yasa mu ma anan gurgurdan mafi kyan zuciyarka da iya niyyarka, gurgurdan yadda zaka fi kowa a cikin shugabanni, a cikin malamai, a cikin ƴan uwa, a cikin abokai, a ko ina ne kake, gurgurdan kyan niyyarka, gurgurdan yadda zaka wuce kowa ka zarce shi, kuma ka zama kana da fifiko akan kowa. Wannan shi yake nuna cewa niyya ita take nuna yadda Allah madaukakin sarki yake zaben waɗansu su fi waɗansu. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله مدوك كنسر كي يابي بي تسحبي يوكو مدوك كاسو يباسو درجر دهارسو كذا ما تشكين الله يا يرددسو. رضي الله عن المؤمنين سبو دعلم ما في قلوبهم, الله يا سنزوتي يرسو زوتي ياتي wanda take da kyakkyawar niyya. Fa anzala sakinata alaihim, akan wannan Allah ya saukar musu da sakina irin wanda bai taba saukarwa kowa ba. Wa asabahum fathan qariba, kuma Allah ya saka musu da samu fatahi na kusa irin wanda bai taba ba wani ba, saboda kyan zuciya. Kan kyan zuciyar mutum yana iya sa ko shi kafiri ne fa, Allah madaukakin sarki ya masa da sauki, kuma ya zama alheri ya biyo baya idan yana da zuciya mai kyau. Allah madaukakin sarki yace kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Ba wannan ayar ba. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi qul ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah ce ya kai annabi ka gaya wa waɗanda kuka kama a fursunonin yaki, kafirai ne fa da aka yi yakin Badar, an kama su suna ciya a cikin ku, to Allah madaukakin sarki zai mayar muku abinda aka kwata a wurin ku, kuma Allah zai iya gafarta muku. Duk kafirin da kaga Allah ya yarda da zuciyarsa, zuciyarsa tana da kyau, niyyarsa tana da kyau, to tabbas wannan sai Allah ya tsirar da shi, sai ya musulunta. Sai ya, amma Abu Jahal ya mutu a kafirci, kuma yana ɗaya daga cikin shugabannin shiga wuta a ranar kiyama. Ashe zuciya ita take bambanta Umar da Abu Jahal, wannan ya ƙare a matsayin abokin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda munin zuciya. Wannan ya fara a matsayin abokin gabansa, kuma ya zama na biyu a cikin waɗanda suka fi kusa da shi, kuma ya fi ƙaunarsu suka fi ƙaunarsa, saboda kyan zuciya. Zuciya ita ce take gyara mutum, ta sa idan niyyarsa ta zama mai kyau, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kyan niyyarka, to da ita ce za ka yi zarra har ka fi kowa. Wannan hadisi yana nuna maka cewa idan kana so a cikin al'amuranka na addini ka zama jagora, a ko'ina Allah yana yi da kai, ka gyara niyyarka. Idan kana so a cikin al'amuranka na duniya ya zama kowanne Allah ya sa albarka a ciki, ka gyara niyyarka. Duk wanda ta gyara niyyarta a matsayinta na mace a tsakanin kishiyoyinta, ba sai aikinta ya nuna ba, kyan niyyarta yana iya sa Allah ya ɗaukaka ta, ya sa a ƙaunace ta, ko da ita a aikinta ba ta yi irin aikin da wata take yi ba, sai Allah ya ɗora ƙaunarta a zuciyar mijin, saboda zuciyarta ta yi kyan da Allah yake karɓa. Haka mutum a wurin ubangidansa, haka ma'aikata a ƙarƙashin ma'aikatarsu, haka shugaba a cikin zukatan wato talakawansa, haka sarki a zukatan mabiyansa, haka kowane mutum gurgurdan kyan zuciyar, gurgurdan yanda Allah zai fitar da kyan niyyar zuciyar, sai ya sa ta yi naso,
sai ta shiga cikin zukatan sauran mutane, sai Allah ya raba kaunarsa a cikin mutane. Wanda kuma Allah bai karbi niyyarsa ta zama mai kyau ba, sai kaga duk da yana yin aikin gwaninta amma ba a gani, saboda zuciyar ba ta da kyau, sai Allah ba zai sa zuciya ta kaunace shi ba, sai dai gangan jiki ya kaunace shi. Sai kaga ba a son sa sai idan ya miƙa, ba a son sa sai in yayi magana, ba a son sa sai idan yayi aiki. Amma akwai wanda ko bai yi duka waɗannan ba, zaka ji kana kaunarsa saboda zuciyar ta yi kyau. Haka idan niyya ta yi kyau, idan tun daga farkon niyyar mutum a matsayinsa na ɗan siyasa zai yi takara, idan zuciyarsa tun daga farko tsakaninsa da Allah ne, yana nufatar Allah ne, yana so ya aikata alkhairi ne ga al'ummarsa, yana son su da alheri, kuma yana son al'ummarsa su amfana da aikinsa, bai fara tuna kansa ba sai dai tuna al'ummarsa, to irin wannan ne Allah zai iya cusa kaunarsa a zukatan mutane. Wanda bai taba ganinsa ba, yana ganinsa a fuska kawai, sai ji Allah ya sa yana son sa, ko da bai san shi ba. Sannan yana fita yana yin magana, sai magana ta rika shiga cikin zuciya ba tare da da ya san shi kuma ya san irin maganarsa ba. Sai ka samu wani ya fi shi iya magana, idan turanci ne ya fi shi iyawa, idan tsara mutane ne ya fi shi iyawa, idan juriya ne ya fi shi iyawa, idan gogewa ne da dadewa ana yi ya fi shi gogewa. Amma wannan ya zo da kyakkyawan niyya, Allah ya sa maganarsa ta shiga zuciya. Wannan kuma ya zo da bakar niyya, Allah ya sa maganarsa ta kare a wurin. Don haka niyya ita ce take bambanta mutane a tsakanin mutane ƴan uwansu. Mu kyautata niyyoyinmu, sai ya sa Allah madaukakin sarki ya kaunace mu, kuma ya sa mutane bayinsa su ma su kaunace mu. Sannan kuma gurgurdan kyan niyyar mutum, gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki, ko da yana da zallat, yana da kurakurai, dukkan mu muna da kurakurai, gurgurdan yadda Allah zai rinka koye kurakuranka, sai rinka bayyana mai kyau. Babu wani mutum a cikinmu da inda Allah zai tona masa asiri ba zai shiga uku ba, kowaye shi. Amma sai kaga Allah saboda kyan zuciyar, sai Allah ya sa ba abinda za a gani sai kyakkyawan. Kana mummunan, kana kyakkyawan, Allah ya koya mummunan, ya bayyana kyakkyawar. Idan aka je lahira kuma sai Allah ya ce dama mu'amala ta da kai da zuciya ne. Baka a yanzu ma ba zan bari wani ya ji tsakaninmu ba. Allah ya sa shabaki ya tambaye shi, kayi kaza eh nayi, kayi kaza eh nayi, an gama to naji kayi, tunda ka amsa a can duniya na rufa maka asiri ba a gane ba, nan ba zan rufa maka asiri da za a gane ba. Yanda a duniya ake girmama ka, haka yanzu ma za ka fita. Can zuciya yake sa Allah ya mutum wannan. Shine innamal a'malu binniyat, shi yasa aka ce kowane aiki a musulunci wannan hadisin shine jagoransa. Kowane aiki yana tafiya ne tare da niyya. Don haka ma'anar wannan hadisi ɓangarori guda biyu ne. Ɓangare na farko ɓangaren alaƙa tsakanin mutum da ubangijinsa, ɓangare na biyu shine alaƙa tsakanin mutum da aikinsa. Alaƙa tsakanin mutum da ubangijinsa shine dukkan aiki da za ka yi idan na addini ne, to ka kudurta a zuciyarka cewa saboda Allah kadai za ka yi. Kun ji kalmar kadai? Ka kudurta a zuciyarka cewa saboda Allah kadai za ka yi, ba ka neman yardar kowa sai Allah, kuma baka damu ba a gani ko kar a gani, idan Allah ya gani ya ishe ka. Baka damu ba a ji ko kar a ji, idan Allah ya ji ya ishe ka. Baka damu ba a wurin mutane ya burge su ko kar ya burge su, idan a wurin Allah ya yi daidai kai shikenan ya isan maka. Wannan shine ma'anar al-ikhlas, shine ikhlasun niyyati lillah, tsarkake niyya zuwa ga Allah. Wannan shine bangare daya daga cikin bangarori biyu na fuka-fukan da suke rike aiki kafin Allah ya karba. Kowane aiki yana da rike da fuka-fukai guda biyu da za su iya sa ya flying ya tashi har Allah ya karba. Idan aka samu daya ba a samu daya ba, to aikin in ya zo tashi kukuke daya ba zai iya daga shi ba sai ya faɗo a ƙasa. To daya na ɓangaren dama wanda yake rike aiki ya tashi da shi shine ikhlasun niyya, shine mutum ya tsarkake niyyarsa saboda Allah ya aiki da wannan hadisi innamal a'malu binniyat. Duk aikin ibada da wannan aiki
wannan hadisi bai zo ya zama masa fuffuke na bangaren dama ba, to ba inda aikin zai je, a inda ka yi shi a nan zai tsaya. Wannan shine ma'anar da Allah madaukakin sarki yace, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, inji Ibn Kathir. Shi wannan hadisi shi yake dauke da rukunan aiki da karbar sa guda biyu. Rukuni na farko shine ikhlasi, shine wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kar mutum ya hada kowa da Allah a cikin niyyar sa lokacin yin aiki. Sannan sai kuma rukuni na farko, a rukuni ɗayan na biyu shine mutaba'atu sunna, bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa da koyi da shi a cikin aiki. Shine falyabal amalan salihan wala yakunu al'amalu salihan illa idza kana muwafiqan li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saboda ba wani aikin da zai zama mai kyau sai idan ya dace da irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Kamar yadda wancan hadisin na nana Aisha yace, man ahdatha fi amrina hadha, in dai al'amari na addini ne wanda nazo da shi, waye da wannan addini? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, to tunda ni na kawo ni zan koyar ni kadai, duk wanda ya koyar da wani abu wanda ba ni na koyar ba a cikin wannan addini, to ba ma so sai dai ya kaiwa wani, amma ba ya kaiwa Allah ba. Allah kuma bai san kowa ba cikin manzanni, a cikin mutane, a cikin wannan al'umma sai ni kadai. Duk wanda yayi aikin da ba ni ne nazo da shi ba, ba ni ne na koyar ba, to Allah baya so. Shine ma'anar man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin mu na addini wanda da baya cikin sa, ba ni na kawo ba, fa huwa raddun, an mayar masa kayan sa. Awatalla man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Duk wanda ya aikin da ba ni na sa shi ba, to an mayar masa. Kowane ne ya sa shi idan ba ni bane, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an mayar masa kayan sa. To in aka mayar maka kayan ka, idan ka je aiki, ka je ka kai wurin Allah, babu signing din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai, ta za a yi Allah ya karba? Allah ba zai karba ba. Duk aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba, to Allah ma bai yarda da shi ba. Saboda man yuti rasula faqad ata Allah, sai wanda ya bi manzon Allah shine ya bi Allah. Dama muna fahimta, wannan shine ma'anar bangare ɗayan wanda ke rike da aiki. Idan ka zo yin aiki, sallah ce, aikin hajji ne, azumi ne, zakka ce, da sauran ayyuka da muke yi na harshe, da sauran ayyuka da muke yi na gaɓoɓi, da sauran dukkan ayyuka da muke yi da na dukiya, idan dai bai cika waɗannan abubuwan guda biyu ba, ba saboda Allah kai ba, kuma ba sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, to Allah baya son aikin. Ko dai a rasa duka biyu, aikin dama ba zai fara motsi ba, ko a samu ɗaya aikin ya fara motsi daga baya sai zai fado ƙasa, sai zama Allah ba zai karɓa ba. Jama'a muna fahimta, haka wannan shine muhimmancin innamal a'malu binniyat. Wannan shine alaka tsakanin bawa da Ubangiji. A cikin niyya akwai alaka tsakanin bawa da Ubangiji, akwai kuma alaka tsakanin bawa da aikin. Ƙarin bayani akan alaka tsakanin bawa da Ubangiji shine, duk wanda yayi wani aiki na addini sai zama yayi ne saboda a ce yayi, ko yayi ne saboda a ga yayi, ba saboda Allah ya gani ko Allah ya yaba ba. To wannan mutum idan yayi zai yi asarar wannan aikin. Cikin ayyukan da suka fi kowanne lada a duniya, babu kamar aiki guda uku: aikin karantar da addini, da aikin ciyar da addini da dukiyarka, da aikin ba da ranka saboda addini. Waɗannan ayyukan, duk abin da za ka yi addini, ai ba abin da za ka yi wa addini aiki sama da a ce wanda ya ba da jini, da wanda ya ba da ilimi, da wanda ya ba da dukiya. Ko akwai su? وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم. باموالكم دوكيارك وانفسكم درانك. لكمون ده زي ده زوكيارك ده القرآن وجاهدكم به جهادا كبيرا. ودنا أبو غدا أكو سيا النبي صلى الله عليه وسلم يشي منا أرانا القيامة أكو متانا ده سون ذا أبار ودا سبوت ساوا أوتا كفون أساوة أنسو. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. Mutum uku ne za a fara sanya su a wuta kafin a sa wani a ranar kiyama. sune mutanen da suka yi aikin da yake neman niyya amma ba su yi aiki da innamal a'malu binniyati ba. Sai Allah ya kira mutum sai ce kai wani aiki ka zo da shi a duniya, sai ce na zo da sadaka, na zo da zakka, na ba da kuɗi, na gina masallatai, na kai mutane Makka, na kai mutane Umra, na ciyar da miskinai, na ciyar da marayu, na ba da kuɗaɗe an yi ayyuka, na yi dukkan abin da ake nema na addinin musulunci, dukiyata a nan ta tafi. Me yasa kai sai ce na yi ne saboda neman yardar? Sai ce a ƙarya kake, ka san ba saboda ni kai ba ne, ka san ka yi ne saboda a ce ku ne masu ciyar da addini, ka san ka yi ne saboda kana neman wani abu da ka in kai wannan zai sa a maka, ko in kai wannan zai sa kai a baka, shi yasa ka riƙa yin wannan saboda mutane su so ka, ba saboda Allah ya so ka ba. Sai mutumin ya yi shiru ya san da gaske ba saboda Allah ya ba, sai Allah ya ce ku jefa shi a wuta. Ashe niyya da ita da aiki wanne ya fi? Niyyar ta fi, saboda ya yi aikin ko bai yi ba, kuma Allah ma ya shaida cewa ya yi. Inda ya faɗi shi ne saboda wa ka yi, ba wai ka yi ko ba ka yi ba. Mutum na biyu sai a kira wannan mai jihadi, kai ba ya ce ai ni na je na yi ta yaƙi sai da na mutu, sai da aka kashe ni saboda kai. Ya ce a'a, an dai kashe kan na sani, amma ba saboda ni ka mutu ba, ka yi ne saboda da aka fito ana waye, wane ne mai ji da waye mara tsoro, su wane ne masu iya ta da ƙura, su wane sai ka wuce, ana ganin ka ana ihu ana sai su wane, kana ta yi har aka kashe ka saboda a nuna cewa kai barzo ne, saboda ka nuna cewa kai baka tsoro, saboda ka nuna cewa ku ne masu jihadi. A wannan dalilin wannan niyyar ka sa aka kashe ka ba ka yi ne saboda kana neman yardar Allah ba, sai Allah ya ce ku kai shi wuta. Tora mutum na uku shi ne malam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a zo da babban malam mai karatun Al-Qur'ani, mai karantar da shi, mai tafsirin sa, mai wa'azi. Sai Allah ya ce kai me kai? Sai ce ai nayi karatu, na karantar, na ilimantar, kullum karatu dare da rana. Me yasa kai ina neman yardar ka? Ce a ƙarya kake, kai kan amma ba saboda ni kake yi ba, kana yi ne saboda a ce ku ne malam, saboda ce kafi kowa ilimi, saboda ce ku ne masana. Duk wanda ya faɗa in ba kai ba ma, ba yanda za a ce zama daidai sai in kai ne ka faɗa. Idan ba a yabe ka ba ma baka jin daɗi, idan ana yabonka kuma kana jin cewa lallai ku ne ya kamata a ƙara ma, duk saboda wannan ka yi, saboda mutane su ji cewa ka haɗu, mutane su ji cewa ka fi kowa, ka yabi kanka, wasu ma sun yabe ka. Kullum in ka zo magana sai ka nuna falalolin kanka, baka a madadin ka mai da hankali da falalolin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, darajojin kanka kake nunawa. Dama abin da kake nufi kai ne kake so a girmama, ba Allah kake so a girmama ba, sai Allah ya ce ku sa shi a wuta. Wannan hadisi ya inganta wallahi, haka za a fara a ranar kiyama. Wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin niyya, da cewa yana da hatsari kowane addini, kowane aiki na addini ka yi shi ba tare da kyakkyawan niyya ba. Idan ayyuka da suka fi komi kai mutum aljanna, niyya tana iya sa ka yi su kuma ka shiga wuta, to ya kuma sauran ayyukan? Innamal a'malu, kowane aiki sai da niyya. Haka niyyarka ta alaka tsakaninka da Ubangiji shine mafi muhimmanci. Haka dan uwana, duk lokacin da zaka yi sallah, in ka zo yin Allahu Akbar, to ka rinka tunowa cewa lallai da gaske Allah shine mafi girma. Idan wani yana jin ka a wurin, ka kaskantar da shi ka tuna da girman Allah. Idan wani yana ganin ka a wurin, ka wofantar da shi ka tuna da girman Allah. Don haka idan ka zo yin ruku'u, ka riƙa ji a ranka gaban Allah Maɗaukakin Sarki ya saka a gaba, da ya ce ka duka, sai ka duka kana mai girmamawa tare da jin cewa a gaban Allah kake yi. Wannan shi ne ka kyautata niyya. Idan ka zo sujada, ka rinka ji a ranka lallai da gaske gashi a gaban Allah za ka yi. Wanda duk ya manta da wannan, to zai rika yi saboda waɗansu, ba saboda Allah ba. Lokacin da ka buɗe bakinka za ka fara karatu, za ka yi muryarka mai kyau, to ka rinka tuna cewa ba don mutane za ka yi ba, za ka yi saboda Allah ne. Lokacin da ka zo yin wata gaba za ka daidaita ta, ko da wani yana ganin ka, kar ka yarda ka yarda da tunanin wannan mutumin zai ga ka iya ko baka iya ba, ka tuna cewa yanzu a gaban Allah kake, a wurin Allah ka yi daidai ko a wurin Allah baka yi daidai ba. shin Allah ya ga wannan aiki zai yarda da shi ko bai yarda da shi ba tunaninka a farko Allah tunaninka zuwa ƙarshe Allah wannan shine innamal a'malu binniyat duk lokacin da aka ce a kawo kuɗi zaka yi ra'ayi wani aiki na addini idan zaka cire ka bayar sai ka rinka tuna Allah cewa wannan aiki ina neman yardar Allah ne ba ina neman mutane su ce nayi ko mutane kansu ce ba nayi ko mutane a'a idan zaka bayar a bayyane ya zama saboda Allah idan zaka bayar a koye ya zama saboda Allah idan zaka bayar wa wani ko wa wasu ba kana neman yardar wani bane ba kana neman yardar wasu bane kana neman yardar Allah ne wannan shine zai sa sai ka kukuta innamal a'malu binniyat duk abinda zaka yi idan a matsayinka na malami kazo zaka yi wa'azi ko kazo zaka yi wani abu zaka fadakar sai kaga mutane suna kaunarka kai iya kokarinka ka sa a cikin zuciyarka cewa wannan kaunar ka sadaukar da ita saboda Allah ne ba ka sadaukar da ita saboda zuciyarka kai ka amfana ba wannan shi zai sa idan kazo fada sai ka fadi gaskiya kuma sai ka fadi iya abinda ka sani ana tambayar ka abinda baka sani ba dama ka tuna da innamal a'malu binniyat sai ka gyara niyyarka idan mutane take so ka burge to ko baka sani ba sai ka fada idan mutane take so ka burge to ko ba gaskiya bane sai ka fada idan mutane take so ka burge sai ka fadi irin abinda su suke so ka fada ba irin abinda Allah yake so ka fada ba amma in ka gyara niyyarka sai zama saboda Allah ka fada sai zama a cikin zuciyarka Allah ya sa shi Allah ya karba kuma Allah ya sa maka kaunar mutane din saboda in ya alamin lahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira idan zuciyarka tayi kyau to Allah zai baka mai kyau ba sai ka nema ba don haka ba a neman yardar mutane a'a yardar Allah ake nema sai Allah ya sa mutane su yarda da kai kar ka nemi yardar mutane ta wurin su kai tsaye ka nemi yardar su ta wurin yardar Allah jama'a ana fahimta wannan shine ma'anar innamal a'malu binniyat wannan shine alaka tsakanin bawa da ubangiji a cikin wannan hadisi sai kuma alaka tsakanin bawa da aiki duk ayyukan da muke aikatawa kashi biyu ne akwai al'adat akwai al'ibadat akwai ayyuka na al'ada akwai ayyuka na ibada al'adat su ne ayyukan da muke yi saboda rayuwarmu na yau da kullum wanda ba addini bane yasa muke yin su muna yi ne saboda rayuwa wanda baya da addini ma yana yin su wanda da yake da addini amma ba irin naka ba shi ma yana yin su shine al'adu bacci yin tafiya yin aiki neman sana'a cin abinci zama da tashi ina fata ana fahimta waɗannan aikace aikace dukan su asalin su suna da alaka da rayuwa ne ko suna da alaka da addini suna da alaka da rayuwa kowani mai rai daga cikin bil adama shi ma yana yin su akwai a cikin su waɗanda musulmi kadai ke yi kafirai ba sa yi amma akwai ayyuka kuma na al-ibadat sune wanda yake na ibada tsakanin bawa da ubangiji irin waɗannan ayyuka sune irin waɗanda inda ba don addini ne yake ayi ba za ka yi su ba ko addini bai ce ayi bacci ba ba za ka yi ko addini bai ce a ci abinci ko a sha abin sha ba za ka yi amma inda addini bai ce ayi sallah ba za a yi lokacin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kafin a ce ya fara sallah yana sallah da baya sallah kafin a ce ya fara azumi yana yi baya yi kafin a ce aje hajji yana yi wannan su ne ibada wanda sai da Allah ya ce ayi kafin a fara su shi yasa musulmi yake yin waɗanda wanda ba musulmi ba kuma baya yin su to waɗannan su ne ake ce musu ibada to innamal a'malu binniyat yana shiga tsakaninka da aiki saboda ya raba tsakanin menene zaka yi yanzu zaka yi al'ada ne ko zaka yi ibada jama'a muna fahimta idan ka tashi da safe zaka je aiki ranar Monday ko zaka je makaranta ranar Monday kana yin wanka eh kana yin wanka ko zaka je kasuwa wannan wankan shine ka ɗebi ruwa ka zuba a jikinka ka wanke ko ina sannan ka zuba sabulu ka daure jikinka kai tsafta ka fita haka ne idan
ka tashi da safe shi ranar Monday sai ka tashi da janaba ko janaba mai lada ko janaba na aikin banza irin da gauraye kenan wanda za a yi sallah kuma ya koma ya kwanta daga baya ga wani abu sai ya tashi ga shi ba da gaske bane wannan shi ma yana da janaba shi ma zai yi mene wanka da wankan dama kullum ranar Monday yana wanka kafin ya je makaranta to yau kuma gashi ya tashi da safe kuma ga wani aikin ya same shi shi ma an ce sai an yi mai wanka me zai bambanta wankan da yayi na jiya da zai je makaranta da wankan da zai yi yanzu na janaba me zai bambanta su
niyya
a cikin wankan da yake yi na kullum yana diban ruwa ya zuba a jikinsa a wankan janaba da zai yi shi ma fa zai dibi ruwa ya zuba a jikinsa me zai bambanta su shine niyya sannan kuma idan mutum yana aiki sai ya zo ya yi aiki kura ta tattaba shi ya riga ya wanka da safe amma sai ya zo ya tattaba wasu abubuwa kafarsa ta taba kura hannunsa ya taba kura fuskarsa ba ta taba kura sai ya zo kafin ya ci gaba da al'amuransa ko ya maida babban rigarsa yana da bukatar ya wanke hannunsa ya ci abinci ya kurkure bakinsa kura ta taba shi ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa kafarsa da ta taba kura ya wanke kafarsa haka ne idan aka zo alola ina ake wankewa su ma waɗannan wuraren ake wankewa bai zai bambanta su niyya don haka bambanta al'ada da ibada shine ka kudurta a ranka cewa wannan zaka yi ne saboda ibada idan aka kira sallan azhar ana kiran sallar azhar kai kuma daidai lokacin kana so kai kuskurima irin wanda na faɗan nan saboda sabo da yi da yake ka saba alola sai ka zo na kai kuskurima sai ka wanke hannaye sai ka tuna da kamar yadda ka saba alola sai ka kukure baki har sai ka shaka hanci har sai ka wanke fuska sai ka wanke hannaye ka shafa kai ka shafa kunne ka wanke kafa duk akan kana kuskurina daga waye ka tuna a wannan ai ba kuskurima kai sai aka zo za a tada iqama wannan alolan zaka je sallah da ita ba shafan kunne ne ba shafan kai ne ba kunkuren baki ne ba wanke kama ne ba waddalku ba walfaulu me yasa ba za ka yi sallah da wannan alolan ba kawai da babu niyya ne kadai kuna fahimta ko idan malamin islamiya ya saba yin walaha kullum raka'a biyu don haka daidai lokacin yin walhassa sai aka kira shi aka ce ka zo ka koya wa yara yadda ake sallah sai zai ce wa yara bari in koya muku yadda ake sallah raka'a biyu sai Allahu akbar suna kallo yayi nafila ya gama sai ya ce assalamu alaikum kun ga yadda ake yi suka ce eh mun ga yadda ake yi sai tuna cewa dama fa ya saba walaha yanzu wannan abun da yayin ya zama wani din walaha saboda me yasa niyya da yi niyyar yin walaha ba ya yi niyyar koyar da yara ne inna mal a'malu
binniyat
jama'a kuna fahimta da kyau shine alaka tsakanin bawa da kuma aikin zaka ka tabbatar duk aikin da zaka yi ka yi niyya a cikin zuciyarka cewa zaka yi ibada ne idan baka tuno cewa zaka yi ibada ba ne to ko ka yi sai ka saki jama'a na fahimta da kyau idan ka tashi da safe sai ka tashi da janaba sai ka manta bayan ka yi baccin safe sai aka zo lokacin sallar juma'a yayi sai ka dawo sai ka zo kai wankan juma'a sai kai wankan mene juma'a wankan juma'a sai ka yi ta irin yadda ake yin wankan janaba amma sai ka yi ta a matsayin wankan juma'a da ka saba sai da ka yana kada qamatu sala za a fara sallah an yi sahu kuma kai ne liman sai ka tuna cewa ai da safe kana da janaba ka fita sai ka tuna ai ka koma kuma kai wankan juma'a alhali kuma kana da janaba za a ci gaba da sallah da kai a wallahi haka zaka kula idan ka dawo lada me yasa saboda wankan juma'a sunna ne wankan janaba kuma farilla ne wannan sunnan ba ta zama madadin farilla jama'a gura bai inda da kyau idan mutum bai yi wannan ba to bai yi wankan janaba ba wannan shine alaka tsakanin bawa da aikin ga misalin da yafi kowanne fitowa fili mace ce tana da janaba ta je za ta yi wanka sai ta fara haila kuna bayinta sai ta ce to duwa da wanka ma zan yaya riga ya wuce sai ta fasa sai ta yi kwana biyar tana hailarta ai ba sallah mai janaba ma ba sallah za ka ba matsala da ta zo ta gama sai ta je ta yi wankanta na haila sai ta yi sallar azhar sai ta yi la'asar sai ta yi magariba sai ta yi isha sai da ta je ta kwanta wata janaban za ta same ta sai ta tuna da cewa da fa akwai wata janaba tsohuwa kuma ba ta yi mata wanka ba amma ta yi wankan haila yau da rana ta yi azhar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha kafin ai asuba kuma a zo a sake yin wankan janaba yanzu gashi akwai janaba a baya amma da ta zo wanka wankan haila ta yi to yanzu sai dai ta tashi ai sai ta yi wankan janaba din nan da ta bari sai ta sake sallar azhar sai ta sake la'asar sai ta sake magariba sai ta sake isha ba wai don saboda bata yi wanka ba a'a sai don saboda bata yi niyyar wankan janaba ba amma da a ce za ta zo yin wankan sai ta kudura a zuciyarta cewa za ta yi wanka don janaban can da hailan nan sai ta yi duka a zuciyarta shikenan in ta yi haka wanka ɗaya ya wadatar kuma sallarta ta yi amma ita niyya ba a yin madadinta dole sai ta zo a cikin zuciyarka wannan shine alaka tsakanin bawa da aiki kuna fahimta ko dukkan wani aiki na ibada sai an samu wannan a cikin zuciyar mutum kafin a ce aikin yayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma li kulli imri'in kowa abin da ya niyya shi yake samu wanda bai yi niyya ba zai samu ba wanda bai yi niyya ba zai samu ba jama'a ana fahimta to ya ake yin niyya niyya a zuciya ake yin ta kudurtawa a zuciya yanzu wannan maganar da na fara yi da wannan karatun Allah ya sani a cikin zuciyata akwai niyya ko babu idan saboda Allah ne nake duk wannan maganar ina neman yardar Allah ne Allah ya sani idan saboda wani nake yi Allah ya sani don haka tunda alakar tsakanin mutum da Allah ne a wajen niyya to abinda ake nema shine ka tuna Allah ka tuna aikin sai ya zama ka tuna saboda Allah zaka shikenan ka gama niyya kuna fahimta ko ba sai ka fada da bakinka ba zaka niyya ba ta bukatar furuci na baka niyya tana bukatar kuduri ne na zuci yanzu wanda zai yi wankan janaba inda zai zo kafin yayi wanka ba wai sai ya ce na yi niyyar wankan janaba farilla jaraban ma na mafarki mafarkin ma guda biyu na yi wani goro da ya taba gaya mun ya ce na ce cap na ce yadda ban taba jin goro irin wannan ba na ce gaba ta malar me ya hukuncin mafarki na janaba dobin na ce mene ne dobin na ce wallahi shi saboda tsabar goranta da ya tashi mafarki sai ya yi mafarki cewa ga shi nan yana mafarki sai ya yi a cikin mafarkin sai ya farka a cikin wancan mafarkin sai ya dawo sai ya sake a cikin wannan mafarkin kafin ya farka sai ya ce zai hukuncin wannan na ce wannan ai ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce an hukunta da kawai bai kawo ne saboda haka idan abubuwa koda sun taru da yawa janaba biyu a kanka da janaba uku da janaba biyar dukkansu idan suka taru wanka guda ɗaya in dai akwai niyya shikenan ya zama madadinsu
kuna fahimta da kyau idan aka yi niyya guda daya haka kuma niyyar nan a cikin zuciya ba sai ka fada ba haka kuma idan mutum yazo yin aiki akwai aikin da yake iya wakiltar wani aniya akwai aikin da baya wakiltar wani aniya duk aiki mai zaman kansa to shi wani baya iya wakiltar sa aniya sallar azhar an zo an fara yin sallar la'asar kai Allahu akbar kai haka sai ka tuna ai ba kai azhar ba niyyar da kai kuma ta ne ta la'asar zaka iya transfer saboda sallar azhar tana zaman kanta ne sallar la'asar tana zaman kanta wannan la'asar din a lokacin ta rushe sai kai azhar kafin ka zo kai la'asar kuna fahimta ba za ka iya transfer ba amma idan kana cikin yin niyyar azhar sai ka tuno cewa ai da ka riga kai azhar din mutanen da kuke tafiya da su ba su yi azhar ba kai kuma da kai azhar sai ka bi su da niyyar azhar sai da aka yi tafiya sai ka tuna ai kai fa ka riga kai azhar yanzu la'asar ya kamata kai to ba za ka iya transfer ka koma la'asar ba amma za ka iya transfer ka koma nafila kuna fahimta saboda nafila ba sallah ce mai zaman kanta kamar yadda azhar take ba don haka kana iya tashi daga farilla sai ka dawo nafila sai da baka yi asarar raka'a biyun ka ba sai ka maida ita ta koma nafila amma ba za ka iya tashi daga nafila ka koma farilla ba za ka iya tashi daga farilla ka koma wata farilla daban ba jama'a na fahimta fa'ida ta ƙarshe ita ce fa'idoji suna da yawa akan wannan hadisi ba za mu iya gamawa ba kawai dai kafin mu rufe shine ayyuka waɗanda suke tsakanin bawa da aiki din sun kasu kashi biyu akwai al'amalu akwai a'malul ibadatil mahdha akwai a'malul ibadati ghairil mahdha akwai ayyukan ibada tsantsa akwai ayyukan ibada ba tsantsa ba ayyukan ibada waɗanda al'ada ce asalin su amma sai ibada ta shigo ciki daguna ga muku menene al'adat da al'ibadat ko al'ada da kuma me ibada aikin ibada tsantsa kamar sallah kamar alola kamar wankan tsarki an fahimta wayannan dukkan su ayyukan ibada kamar azumi aikin hajji wannan ayyukan ibada ne tsantsa amma akwai ayyukan ibada waɗanda asalin su al'ada ne kamar ibada ta kan shigowa ciki to duk ayyukan da asalin su dama ba ibada bane tsantsa to ko da ibada ta shigo ciki wannan ba a bukatar niyya a ciki ko baka yi niyya ba aikin ya karku abinda ake nema shine alaka tsakanin bawa da ubangiji wannan ka a kowane aiki akwai shine innamal a'mal bin kowane aiki amma alaka tsakanin bawa da aikin sai idan aikin ibada ce tsantsa bari ba ku misali Allah madaukakin sarki yayi umarni cewa idan ana bin ka bashi ka biya ko bai yi ba zaka yi wa Allah biyayya ka biya bashi ibada ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa idan ana bin ka bashi ka biya zaka yin biyayya ka biya bashi ibada ne amma asali biyan bashi shi kansa ibada ne a'a zaman kansa yake yi da nace ba ibada ba ina nufi wanda ba musulmi ba shi zai biya bashi ko ba zai biya ba zai biya inda ba musulunci in ka ci bashi ka ci banza ne ko da ba musulunci in ka ci bashi sai ka biya amma sai musulunci ya shigo ciki sai ya ce to ka biya amma asalinsa da ba ibada ba ne yana zaman kansa ne al'ada ce to wannan ko babu niyya idan aka biya ya biya yanzu idan ana gama ta malam kana bila 20,000 a adina nake bin ka kana dina sai ka miƙa min 20,000 sai ka ce ga kyauta sai nace maka dama ina bin ka 20,000 sai ka ce to riƙe mana din kuɗin ka da da kai niyyar bani kai niyyar bani a matsayin biyan bashi ne in ka ce ya zama kuɗin ka ya zama ko bai zama ba ya zama ai ba kai niyya ba idan da kana bi da 20,000 din nan sai na zo na bude maka wuta a cikin mutane ce baka biya ni kuɗi ba kana loke-loke har wali ya gani cewa kana loke-loke mun ki haɗuwa da kai saboda kuɗi na 20,000 sai wali sai ce ga kuɗin 20,000 din nan don Allah a mai da wukar sai na karɓi 20,000 na soke kai kai niyan biya ne baka mai niyya ba amma ya biyu ko bai biyu ba zaka ko babu niyya in dai bashi ne ya biyu
kuna fahimta? Haka kuma wanke najasa, yanzu idan fitsari ya taba ka, ko da babu ibada zaka bar shi a haka da fita ko zaka wanke kashi ba? To idan akwai najasa a jikinka, shi ma ko babu niyya, idan aka wanke yawanku, idan ka tattara kayanka, wani akwai najasar kaza, wani akwai najasar kaza, sai aka tara sai aka kai ma mai wanki, in ka je ka ga mata cewa akwai kaya kaza, ka ware su ka wanke su da ruwa mai tsarki, kafin ka zama a cikin sabulu zaka ga mata ka dai kamar abu kaza ne ya taba sai ka fara, idan ya riga ya wanke yawanku ko ba ai niyya ba. Dama an fahimta? Haka idan ka kawo rigar ka sai ka shanya a waje, sai ruwan sama ya zo da ki rigar, sai aka tuna akwai najasa a jiki amma ruwan sama ya daka, kai niyya ne? Baka yi niyya ba, ya riga yawon ku sai kai sallaka da shi. Waɗannan su ne ayyukan da ba sa buƙatar niyya, saboda asalinsu al'ada ce, tsantsa ba ibada ba ce tsantsa. Jama'a lokaci ya yi, amma karatun da yawa, abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Shukran Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, Allah dan saurara ka dan. Ai ba tashi ba ko? Mun saurari. Ya ce lokacin sallah kuma wani ya ce wa sai gari.